Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barka da asubahin ranar Asabar 16 ga watan Disamba shekara 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. A kasar Saliyo wasu ma'aikatan lafiya biyu da suka warke daga cutar Ebola sun yi ƙarar gwamnatin kasar suna zarginta da sakaci lokacin da ake fama da annobar Ebola. Ma'aikatan lafiyan dai sun zargi gwamnatin da rashin samar da kayayyakin aikin da suka kamata har ta kai ga cewa sun kamu da cutar. Kuma da yawa daga cikin abokan aikin sun mutu. Karar da suka shigar na zargin cewa barnata kuɗaɗen da aka samu na yaƙi da cutar da gwamnati ta yi kai tsaye ya hana su damar samun rayuwa mai cikakkiyar lafiya. A shekarar 2013 ne ƙwayar cutar Ebola ta yaɗa a ƙasar Guinea ta kuma ruwatsu zuwa makwabtan ƙasashe irin su Liberia da Saliyo. Sama da mutane 3,000 ne suka mutu a Saliyo, haka kuma sama da mutane 11,300 ne suka mutu a duniya. Wanda yawancin mutanen daga kasashen yammacin Afirka uku suke. Gwamnatocin kasashe da kungiyoyin agaji sun taimaka kasashen yammacin Afirka da miliyoyin dala Amurka don a dakatar da yaduwar cutar. Amma akwai zargin cewa kasashen da abin ya shafa su uku sun yi sakaci da kuɗaɗen da aka ba su. Ma'aikatan kiwon lafiyar na Saliyo sun shigar da ƙarar gwamnatinsu ne a kotun ƙungiyar cigaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS da ke babban birnin Najeriya Abuja. Ma'aikatan da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama na sabon filin saukar jiragen saman ƙasar Senegal sun shiga yajin aiki 'yan kwanaki da buɗe filin saukar jiragen. A jiya Juma'a an soke duk wani tashi da saukar jirage a filin jirgin sama na birnin Dakar. Bayan da ma'aikatan da ke kula da jiragen suka bayyana shiga yajin aiki na kwana guda. Ma'aikatan dai sun ce sun yi yajin aikin ne domin su kare lafiyar matafiya, saboda ba a ba su cikakken horo ba kafin a buɗe wato filin jirgin sama. Akwai sababbin kayan aiki na zamani da aka saka, amma ba a horar da mu yadda za mu yi aiki da su ba, a cewar Mamman Alise ne, shugaban ƙungiyar ma'aikatan. Sabon filin jirgin saman wanda aka kashe dala miliyan 680 wajen gina shi, an buɗe shi ne ranar 7 ga wannan wata na Disamba, bayan da aka yi jinkirin tsawon shekaru 10. Gwamnatin ƙasar ta ce filin jiragen zai sa ƙasar Senegal ta zama wajen zuwan masu yawon buɗe ido a yammacin Afirka. Jami'an filin jiragen dai sun ce an soke tashin jirage kusan 30 saboda yajin aikin ma'aikatan. To, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya nuna ƙwarin gwiwa za a samu gaskiya a tafiyar da kuɗaɗen tallafin da Amurka ke bayo sojojin Somalia, bayan da Amurka ta dakatar da tallafin da take ba saboda zargin cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai a Pentagon jiya Juma'a, Mattis ya ce, ina da ƙwarin gwiwa za mu iya shawo kan lamarin ko da ko ba tsaye da rashin gaskiyar kwata-kwata ba. Dakatar da taimakon da ya biyo bayan gazawar da sojojin Somalia suka yi akan ba da bayanai kan tallafin da ake musu irin na abinci da man fetur da kuma makamai. Yanzu haka dai gwamnatin Somalia ta amince samar da wani tsari da zai daidai da ƙa'idojin Amurka, wato ƙa'idojin da Amurka ta shimfiɗa musu. A cewar wata majami'ar ma'aikatar harkokin wajen na Amurka, Mattis ya ce canza al'adar cin hanci da rashawa yana ɗaukar lokaci, ya kuma ƙara da cewa daga ƙarshe dai Somalia ta samu shugaban ƙasa da ya cancanci a goya masa baya. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce ci gaba da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa na zama barazana kai tsaye ga Amurka, kuma Washington za ta yi amfani da duk wasu matakan da suka zama dole wajen kare kanta daga irin wannan barazana. A cewar Tillerson, ba kasar da za ta lamunta da irin wannan barazana ba tare da daukan mataki ba. Ya ci gaba da cewa tun farko mun bayyana cewa za mu dauki duk matakin da ya ji waje ba wajen kare kasar mu. Sakatare Tillerson ya faɗa haka ne gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. Ya kuma ƙara da cewa ba ma neman yaƙi ko buƙatar yaƙi muke ba da Koriya ta Arewa. A nan birnin Washington DC kuma shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Rasha ta ƙara ƙanyi wajen matsawa Koriya ta Arewa lamba. Kwana guda bayan da ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Trump ya ce babban abin da suka mayar da hankali a tattaunawa shine kan batun Koriya ta Arewa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
Da bujin ba don zara zara ba
Hausawa suka ce kyan alƙawari cigawa.
Kaji yadda yake lissafo abubuwan 'yan siyasan farko masu cika alƙawari.
Tun zamanin da ya yi baba.
Ya ce in ba don Sardauna ba da ba a sadu da famfo ba da ba a sadu da lantarki ba siminti ya za a yi gina.
Kuma saƙa da sauransu duk masana'antun da aka kafa. Ka san tun waɗancan masana'antu manya a arewa dai da aka kafa su ba kuma samu.
Tun da suka tafi sai suka kamar sun tafi da abinsu. An ba su sun mutu.
Allah Ubangiji ya taimako.
Amin, amma Allah ya sa a koyi da 'yan baya.
Amin, summa amin. Kamar dai da muka yi alƙawari yau za mu fara kawo wannan hira da muka yi alƙawari da marigayi Salihu Jankidi. Wannan hira an yi hirar nan da shi tun shekarar 1966 kamar yadda muka ji ana faɗi a cikin wannan hira din. An yi hirar da shi ne ƙarƙashin wani shiri na musamman da ake kira tarihin makaɗa da mawaƙan ƙasar Hausa. Akwai wanda ya bani wannan faifai na wannan hira a Gusau, amma na manta kowa ne ya bani wannan, kuma ban san shi wannan shiri da aka yi ko na wani gidan rediyo ne a lokacin ko kuma an yi shi ne saboda tarihi ko an yi shi ne don wani shiri na musamman, ban dai sani ba. Kuma ban san kowane ne ya hira da shi ba saboda a ciki bai faɗi sunansa ba, amma dai an yi wannan hira dai tun lokacin ana yakin basasa a Najeriya. Aka yi wannan hira. Za mu sa dai masu sauraro da su ji a cikin shirin namu na yau kamar yadda muka yi alƙawari.
Muhimmancin dai shine sakon ya isa
kware da gaske kuwa a ji tarihinsa, musamman a ji wannan tarihi nasa. Ga dimbin gaisuwar mu a nan sashe Hausa na muryar Amurka.
Alhaji ka yi saurin tafiya fa, baka faɗa mana ba kai. Sunu, yaya Sunu?
To ai kai zan tambaya dai, kai da yake watakila baka abu nan.
Mukan kara ka haifo. Zan ka dinga gaya mana sirrin saboda wannan ka ga na haddasa su abin shaƙa na hanci, ni ne ɗaure-ɗaure. Baka ga a aka sa a Instagram za su ga na hadda wani abu a wuya.
Ai ba sanyi sosai ba na Usmanu. Dan mun gaisuwa zuwa ga Hajiya Zulafa'u Umar Sadiq a gimbiyar Leran Bauchi wanda take zaune a Festac Town da ke Lagos, da fatan kuna nan lafiya. Muna mai kaɗan mun gaisuwa ga masu sauraronmu. Wato Ibrahim Sule gabarin santarakin gabarin da hakimin gabarin dukkan su a jihar Bauchi da fatan suna nan lafiya. Muna mika dambin gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu dan kaka CEO mai gado da katifa Kwagwar Kanawa yankin karamar hukumar Gezawa jihar Kano, da fatan kuna nan lafiya. Ga sakon fata alheri zuwa ga iyalan Alhaji Haruna Dalla da Karaye da na marigayi Alhaji Baba Ahmadu Mai Kaura, waɗanda a yau dinnan suke bikin auren 'ya'yansu Aisha Haruna Karaye da Zubairu Baba Ahmad, wato da misalin karfe 1 na ranar Azahar kenan a masallacin Dan Hodiyo da ke unguwar Sanusi a Kaduna. Da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri.
To ni ma zan fara sakon gaisuwar fatan alheri ne da shafinmu na majalisar 'yan abar Yahudi a shafin Facebook.
Haka.
Yawa, sakon gaisuwar fatan alheri na farko zai je ne zuwa ga Dan Alibi Ardi da kuma Ahmad Nura Gajan, sai Umar Muhammad Zanwa da kuma Dambu Ranu da kuma Yusuf Adamu. Sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Zainab Akande da Sulaiman Musa Basawa, ko Basawa ne. Sai yace sai gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Hassan Musa Ranu da Abdulrahman Saidu a jamhuriyar Nijar, sai kuma Kofar Ruwa, wato shi inkiya ce ya yi dai. Sai ya haya magaji da kuma Aliyu Tijjani. Da ƙarshe zan rufe da wani gaisuwar ko wata gaisuwar ta fatan alheri zuwa ga Kabir Hashim da ke Azare a Bauchin Najeriya, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma dukkansu sun ji malam yau.
Haka.
Hurmudu, hurmudu jiya wai abdullahi. jabari abdul jabari jiya abdullahi abdullahi jiya abul hasan ashari abul hasan jiya amalu amal jiya mubarak mubarak jiya salihu salihu jiya abdul razzaq abdul razzaq jiya aliu yambu aliu yambu jiya mariu amal shayhu amal jiya muhammad muhammad jiya hawa hawa idara shayhu subhanu shayhu subhanu jiya mamman dello mamman dello jiya abu bakr jiya ibrahim ibrahim jiya faradona amal
da wannan jira dai da muka yi alƙawari
safi kala kala na wanda ya haifuwa na wanda ya haifuwa
kware da
zuwa kan Sardauna Bello
haka
jan kidi jan waka kuko jan kidi jan waka zance ran sarki da daya barkamu da saduwa
alhamdulillah barka ka zai
na sa ne ka lafiya
alhamdulillah
to yau dai sarki zan yi murna in naji
to ma da
can asalin ka tukunna
to ma da
asalin ka kai mutumin ina ne
ka san rawayya
mutumin
rawayya
rawayya
ah
anan kasar Zamfara take
nan
a Sakkwato
nan fa
haka fa
to in ne kusa
nan kusa da Gusau
nan kusa
kusa da Gusau take
kusa fa
to
da nan da rawayya da Gusau duk dai
haka fa to sarki dade ko wannan sana'a an gaje ta ne ko ku an dauka ne daga bisani
na gaje ta ga ubana Hassan
haka
shi ko Hassan
na
ji
shi
ya shi shi kuma ji shi gari ya shi shi ana cewa dan cigari mai abin kidi
Allah
haka dan kidi su kai
wato wannan abu kakan kaka ma da shi ne
ni ko da wajen uwa da wajen uba ni kuma kidi ya sa da
insha Allah lalle an gaje shi gaba da baya to sarkin kidi dan kidi shin an samu shekara nawa yanzu da haihuwa dai gani manya ne shauran mazan jiya ba sai an faɗa ba
shekara 103
ta haihuwa
shekara
ka 103
da 3
ai gashi yanzu in kana tafiya ba za a tsammanin zaka iya cewa kalaba a wajen waka amma da an bude makogoran nan abin dai alhamdulillah to 103 nan da haihuwa to kana da shekara nawa
dan nan
ka fara kidi
ubana na fara kidi da shekara 9 sai an ka da mutu kaka na da
kai ba ni ji ba sosai sai
kwanta gora
kakan ka ne kai kanan koko
oho kakan mu ya kai zamanin Umaru na gwamnati
to
ga zamanin Umaru na gwamnati ya wuce sai mu ko na zamani Ibrahim sarkin Suda to shi tsoho na yawa kidi
shi tsohon kai ba kidi Ibrahim sarki mai Sudan
mai Sudan
haka
na gaja nan ga
to kai ma ka zauna kenan ka zauna kwanta
kware ku na jamna
na'am
abin nan da ubana ka cewa wakan nan ni ko
haka
sai ne kai
to tun yaushe kuma ka dawo inda sarkin musulmi
da da sarar sun ka ciwo
na'am
turawa
na'am
da sun ka ciwo
sai
mun ka zo nan kaya
to
wanga kaya ta zazzau
kaya ta zazzau afnan kusa da kan iyakar
da nan sun ka koma fasa mu
haka
su za sai kowa sai mun ka koma gida
to
sai mun ka komo na
sai kuka barkwanta gore
ɗin sai mun ka komo gida an ka ce za kowa ya wasan ba koma ce kowa ya san garin su kowa ya san kasar su
haka
sai mun ka komo ce to ni yayi ba san kuce
haka
sai na komo gida
to
dan nan fadada
na'am
sai sarki musulmi
eh
ya tauke ni ya nada ni
eh ya nada ka
sarkin tafi
eh
sarkin tafi
to yanzu gari mu daura bismillah kuwa da shi wanda ya nada ka sarkin tafi din nan ka zabi kowace waka kake so wanda kai mu sarkin musulmi ka buga miji
to
eh
dugo ba yin daure abu magana ya madallahi dugo ba yin
Allah ya do jilma
kiɗi babu shakka abin da ke ƙara ba mutane sha'awa da waƙoƙinka yadda kake tafi da tarihi duk abin da yawanzu kakan rike shi ka kuma waƙe shi a waƙe kuma babu shakka wannan yakan zauna a cikin tarihi kenan to yanzu kaga naji wannan waka da kai ma sarkin musulmi wanda kuma ka bada tarihin zuwan limamin madina wannan ƙasa tamu da bude wannan masallaci da akai to matso dai kusa abinda nake so a cikin wannan sana'a ta ka naji bayacin zaman nan gusau ko kuwa rawaya ko har kun yi dan wani kaura zuwa kwantagora inda mai sudan
na'am
ko da kuma zuwan tura yanzu kai ka san zuwan tura dil so tunda dai an samu shekara 103 da haihuwa saboda haka tura sun zuwa idan ka ne akan kana kuma mutun cikakke to gan kidi tambayar da nake son yi ta yaya kakan shirya waƙoƙin nan naka
ikon Allah
haka ba
daga zuciya ubangiji mu Allah ka
haka
nan waje ne ka
haka fa to kuma a cikin sana'an nan ba shakka na tabbata kai tafi tafi
na yi na yi na yi tafi tafi
kama daga ban sani ba ko ka kai iola Adamawa ko ba ketare nan ba sai dai tarihin ka waƙar da kai domin har nan ta tadira waɗanda suka amso tuta ɗin nan ga Sheikh Usman Dambodiyo ko
su sarkin gaggawa
yawa to
Kano
eh to ka je nan
na du
na tuna da wannan sufa ya fa da kai mu bayaru ko to ko a taba mana irin su
to daidai
Allah bishugaban lahu babul jiri
Usman zamu da sa'aya nan sai makon gobe da Allah ubangiji ya kai mu zamu zo mu ci gaba da jin wannan hirar dan hirar tana da tsayi ainihin ka dai ji yadda wato tun farkon zuwan turawa kasar Hausa aka kore su daga kasar Kwantagora lokacin ya koma Sokoto haka ne masu sauraro to zamu da sa'aya nan sai makon na gobe da Allah ubangiji ya nuna mana madadin
Usman Kabar Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Ba